أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يدرسون نقوم شاهدوا عشان تصير لساتا الله يباركي يو عشرين دا biyu ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da 30 ga watan 1 ta shekara ta 2008 ta miladiya. Za mu tashi aya ta 97 fadin Allah tabaraka wa ta'ala. Qul man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Allah ta'ala yake kul ce ne musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana aduwan li jibril, wanda ya kasance abokin gaba li jibril, ga malaika jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbi, jawabin wannan sharadi din an shafe shi ana kaddara da cewa fal yamutu ghaiba, to ya mutu da bakin ciki. In yana gaba da annabi in gaba yake yi da Jibril, sai dai ya mutu da bakin ciki, domin ina zai ga Jibril din ballantana ya huce haushi, kuma ina zai iya gabasa za ta cuci Jibril. Sai aka ce fal yamutu ghaiba, ya mutu da bakin cikinsa. Fa innahu nazzalahu ala qalbi, fa innahu shi Jibril nazzalahu ala qalbi, shi ne mai sassaukar da alqur'ani ala qalbi, a zuciyarka, a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bi idnillah, da umarnin Allah. Musaddiqan lima bayna yadayhi, shi alqur'ani nan da yake saukarwa a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai gaskatawa ne ga abin da yake gabansa. Qablahu min alkutub, abin da yake gabansa na littafin Allah. Wa huda, mai shiryarwa ne min ad-dalala, nan aka ambaci huda da masdari, cewa shirya ne daga bata, ma'ana mai shiryarwa, wato ya isa mafi gawajen shiryarwa. Wa bushra, kuma mai faranta rai ne da aljanna, lil mu'minina, ga mu'minai. Wannan ayar ta sauka ne raddi ga Yahudawa da suke kawo illar rashin shiga su addinin musulunci da cewa mala'ika Jibril maƙiyinsu ne. Sababin amma ya sha bamban, amma mafi abinda yake mafi rinjaye riwayoyi da suka zo daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wanda waɗannan riwayoyi duk da yake kowanne akwai yankewa a cikin isnadin tsakanin masu riwaya daga Umar, riwayar Sha'bi an Umar da riwayar Qatada an Umar, dukkaninsu ba wanda ya ga sayyidina Umar. To amma riwayoyi in suka zo ta fuska daban-daban, wanda yake suke da irin wannan karamar illar ba illa ke babba ba, suna ƙarfafa junansu sai ya zamanto kissa suna da asali. Da haka ne daga cikin malaman hadisi suka waɗanda suka rinjayar da wannan kissar, cewa wannan shine sanadin saukar aya kissar sayyidina Umar ya ruwaito. Khulasatul kissar shine cewa sayyidina Umar ya kasance yakan je majalisin Yahudawa. Wata ran da ya je sai yake tambayar su, yace ina so in tambaye ku saboda alƙawarin da Allah ya ɗauka da Bani Isra'il a harshen annabi Yaqub. Kun san cewa an rubuta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin At-Taura, cewa zai zo shi ne annabin ƙarshen zamani, kuma za ku yi imani da shi? Suka ce eh, sun sani. Duk da cewa ba za ku yi imani da shi ba, sai ai maganar ce cewa mu fa a cikin mala'iku, muna da makiya, muna da abokan zaman lafiya. To ku kuma mutumin naku sahibinsa cikin mala'ikun Allah makiyinmu ne. Yake waye makiyinku, waye abokin zaman lafiya? Sai Jibril. Jibril makiyinmu ne. To a wata riwayar kace abinda ta kace Jibril makiyinsu ne, saboda shi ne yake tona asirinsu. A wata riwayar kace a shi ne yake saukowa da azaba, yake saukar da wahayi. A wata riwayar kace a ai shi ne ya zo ya dauko annabci ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maimakon ya bar annabci a jerin gwanan Bani Isra'il. Eh, ta kamar yan shi'a ke. Yasa yawanci yan shi'a, abubuwan yan shi'a suke kwaikwayon Yahudawa suke. Kamar yadda suka ce, suke ce ma mala'ika Jibril ya ha'inci risala, wannan don a yi adalci ba duk yan shi'a ne suke faɗa ba. Shi'an Jafariya ba sa faɗan wannan. Daga cikin firƙoƙi, daga cikin ƙungiyoyin shi'a wanda yake suka fita daga cikin, suka wuce iyaka, gulatu. Sune masu faɗan wannan, suke cewa halal ami, daga cikin su akwai Ismailiyya. Suka ce annabi mala'ika Jibril ya ha'inci saƙon Allah, maimakon ya ba mu sayyidina Ali annabci sai ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar haka dai tushen magana ta irin ta Yahudawa ce. A wata riwayar kuma aka ce shi mala'ika Jibril in dai azabar Allah ce za ta sauko da gargaɗi, to mala'ika Jibril yake sauko da ita. Amma mala'ikan da aka wakilta shi da tsirrai da yabanya da saukar da ruwa, to Mika'il ne, to shi ne mala'ikan rahama. Da shi ne yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fesu yadda da shi. Wannan sun faɗa ne a domin su nuna cewa wato ai ga wai dalilin sunan shi shiga addinin musulmi. Wannan kistoshin ruwa wanda su zo daga Umar ya nuna cewa suka sa da asali, domin sayyidina Umar ya tafi da fushi yana zai gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai samu alqur'ani ya riga shi har an saukar da wannan aya. Aka ce qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Jibril da Mika'il da Israfil duk ma'anarsu Abdullah. Yasa Imam al-Bukhari a cikin tafsirin wannan ayar a cikin littafinsa a cikin Al-Jami'u Sahih Kitabu Tafsir ya fara da cewa Jabr wa Mika wa Isra wa Il Allah. Da Jabr da Mika da Isra dukkaninsu ma'anar su bawa, Il kuma Allah, saboda haka Jibril ko Jabril bawan Allah, Mika'il bawan Allah, Israfil bawan Allah. Wannan tafsiri an ciro daga Abdullahi ibn Abbas, Imam al-Bukhari kuma shi ya yi ihtimali. To abubuwan Jibril ɗin akwai lugha, tunda kalma ce ba su larabci ba. Ya sunan Jibril ba da larabci yake ba, suna ne wanda yake tun a yaren annabi Ibrahim, yaren Ibriya. To da haka ya zo, da yake haka ya zo a cikin littafin al-Fath, a wajen sauran annabawan Allah sunansa kenan. To shi yasa Jibril shi ne lugatul Hijaz, lugatul Hijaz, wanda da shi kuma akwai lugar Quraysh, lugar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka mafiya yawan ƙurra'u a kan wannan suke, in ban da Hamza da Kisa'i, sauran ƙurra'u a kan Jibril suke. Lugar Banu Asad daga cikin Larabawa su kuma Jibril bin Nun, Jibril. Lugar Baluta ne ɗan Najid, Larabawan Najid, wanda a kanta ƙira'ar Hamza da Kisa'i take, saboda mutane sun kusa da mutanen Iraq, shi ne Jabra'il. Jabra'il bi fathil jimi war ra, waɗansu kuma suka kiranta Jabra'il, waɗansu kuma Jabra'il ba tare da yaɗin Jabra'il ɗin ba. Lugar dai haka aka karanta, duk dai ana nufin wannan mala'ikan Allah maɗaukakin sarki da Allah yake turowa ya zuwa ga annabawa. To nan nassi ne da Allah maɗaukakin sarki yake cewa, to shi annabi wato yake cewa duk wanda yake adawa ga Jibril to ya mutu da baƙin ciki. Wannan shi ne raddan Alƙur'ani da nuna kan cewa wato gaba da al'amarin Allah, duk wanda yake gaba da al'amarin Allah sai dai ya janyo ma kansa halaka, sai dai ya mutu da baƙin ciki. kawai da Allah madaukakin sarki ne kace man kana yazunnu Allah yansurullah fi dunya wal akhirah bal yamdud bi sababin ila as-sama thumma liyaqta bal yanzur hal yuthibanna kayduhu ma yadini duk wanda yake zato cewa Allah ba zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a duniya da lahira to ya jawo idiya daga sama sannan ya yanke ta wato ya yanke wannan igiyar ya duba ya gani in ya shaƙa kansa don bakin ciki wannan bakin cikin nasa zai tafi masa da bakin ran nasa halifu banda wato kaidinsa da yake yi akan kar Allah ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tafi da bakin ransa zai tafi wato sai dai ya mutu din to aka gani ka anan wajen shine rabbin da Allah yake mai yahudawa wanda shi yake tsammanin cewa bakin gabar da yake yi ga mala'ika wanda shi yake gaba da mala'ika jibril to sai dai ya mutu da bakin cikin sa akan wannan ayar imam al-bukhari ya kawo hadisin abdullahi ibn salam na musulunta sa cewa ne ina kai na aikin sa a gonar sa sai ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana uba sai ya tafi wajen sa yace masa san tambaye ka abubuwa guda uku ba wanda ya san su in ba annabi ba yace ma awwalu ashrafi sa'a ma awwalu sa'ami ahli aljanna ma balu alwalad yanzi'uhu alwalid yanzi'uhu waliduhu aw ummuhu menene farkon alamomin sa'ar alkiyama menene farkon abincin yan aljanna me yasa wani lokaci ka kamar uba ta gashi wani lokaci kuma kamar uwa ta gashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace jibril ya bani labarin su yanzu nan yace jibril yace jibril yace zaka adu yahudi min al mala'ika wannan shine makin yahudawa a cikin mala'ika to shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan aya sai ya karanta masa wannan ayar man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah to wannan ba shi ne sabon saukar aya ba dama ayar ta sauka to amma sai ya karanta ta ga abdullahi ibn salam shi ko imam al-bukhari a wajen sa wannan shi ne sabon nuzulin aya wanda ke wannan yana da karfi saboda kasancewar bakara ta sauka farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam madina ne kuma shi kansa abdullahi ibn salam farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam madina ne musulunta dan kafin ma ya shiga cikin garin Madina Abdullahi ibn Salam ya musulmi da inda Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo kafin ya shiga Madina sai da ya zauna a Quba ya kwana biyar a wata riwaya da ya saki biyu aka gama gina masallacin Quba sannan ya shiga cikin garin Madina to a lokacin ne Abdullahi ibn Salam ya zo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa farkon alamun sa'ar al-qiyama wuta ce da za ta taho daga gabas da kore mutane zuwa yamma har zuwa inda za a yi hisabi kita ita ce ardu sham ka tafsiri baitul maqdis da mun ke cewa ta anan za a yi sai farko abin da yan aljanna za su ci shine ziyadatu kabil lahut karu wato hantar kifi yace na uku kuma idan ruwan namiji ya rinjaye akan ruwan mace sai ya kama da yan uwan uba in ruwan mace ya rinjaye akan ruwan namiji sai ya kama da yan uwan uwa dan maza Allah sallallahu alaihi wasallam a zai magana zai gurgurin hankalin mutane an san cewar a cikin haihuwa akwai tasirin abin da yake fitowa daga jikin uba da abin da yake fitowa daga jikin uwa ya hakikanin sa yake kamar yadda yanzu yan sayin suka faɗa wannan lokacin ima ba zai taɓa gane shi ba kuma ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana da mutane da hakikanin ba su taɓa gane shi ba to da ke gaya musu abin da yake sun sani kan cewa kowa zai fahimta cewa in dai an samu saduwa in akwai maniyyi na namiji akwai na mace daga nan ne Allah yake halitta wanda ya rinjaye ya tafarki rinjaye ya yi fuskantar rinjaye yake wannan Allah madaukakin sarki shi ya sani to yana faɗar wannan sai ce ba wanda ya san wa'annan sai Allah sai annabin Allah nan take yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sannan sai yace masa ya rasulullah yahudawa makareta ne idan suka zo maka kar ka gaya musu cewa na musulunta ka tambaye su ne matsayina a cikin su Yahudawa suka zo su kawo masa ziyara dan tsegumi su gane Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wajen su imani ba sai ce wane ne Abdullahi ibn Sa'id wane ne Abdullahi wane ne Abdullahi a cikin ku sai suka ce khairuna wa ibn khairina wa sayyiduna wa ibn sayyidina suka ce wannan shine tayyayyen mu kuma dan tayyayyen mu shugaban mu kuma dan shugaban mu wato gidan ilimi ne ko malami daga gidan ilimi sai ce menene za ku ce idan yan musulmi da suka ce a abahu Allahu min dalil Allah ya tsaye shi ya Allah ibn salam sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu sai suka ce sharruna wa ibn sharrina ya asrarun mu dan asrarun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Abdullahi ibn Salam ya ce ya Rasulullah alam aqul laka innal yahud qaumun buh kama na ji maka yahudawa makaita ne ɗan sharri ne daga sharrin kai fa ta bayyana to shahid Imam Bukhari shi ne kawo wannan hadisin dan ya nuna sanadiyar saukar wannan aya to Allah madaukakin sarki yace malaika Jibril shi yake saukar da alqur'ani a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah Allah yake faɗa dangane da abinda Allah ya umarci malaika Jibril ya faɗa kuma Allah ya hayyanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama natanazzalu illa bi amri rabbi da huma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma malaika Jibril yana shauki yake lima ma laka la ta'tina me yasa baka zuwa mana wato bi ma'ana sau da yawa saboda kwatsayin haduwa da salihai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ku dai kudayin saduwa da salihai da ma'abuda da ahlul ilm shine malaikan nan yake cewa to ai mu ba ma taukowa illa da umarnin ubangiji mu kuma nan sanar da illa bi amri rabbi ba ma taukowa sai da umarnin ubangijin ka lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalika abin da yake gaban mu da abin da yake bayan mu da abin da yake tsakanin wannan duk na Allah ne ni malaika jibril ma kenan da karfinsa bi quwwatin inda bil arshi makin bi quwwa bi karfi amma kaga abin da yake cewa da Allah dan wato a nuna matsayin Allah a nuna wato girman Allah tabaaraka wa ta'ala to malaika jibril ba ya saukar da wahayi sai da umarnin Allah ko malaika jibril shi yake saukar da wahayi domin a san cewar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba shi kano bane sai kawo ko ma kanazzalu bihi shayatin abin da ba irin na bokaye bane ba boka yi ke kawo masa ba shi da dangalaki malaika ne na Allah wanda yake zuwa wanda malaika wanda shi malaika saboda karfinsa shaytan bai yi kusa da kusa da shi muna ganin abin da iblis kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito ranar yakin Badr da ga malaika Jibril da Mika'il sun sauko kowannen su yana jagorancin rundunar ta malaiku da kurran rawunan suka sauko domin taimakon muminai bayan Allah mabiya Annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Badr sai dan yana filin yana fagen fama ya ji ya zuga Yahudawa a ya ji ya zuga mushrikai wa idza yana lahum shaytanu wa amalahu wa qala la ghaliba lakum al yawm wa inni jarul lakum falamma tara al fi'atan nakasa ala aqidai sai ya gudu Allahumma anjizni ma wa'adtani ya ga malaika jibin da mika'i da malaiku suna sauka sai ya gube zai fada cikin bahar maliya dama Badr kusa da bahar maliya ce yana cewa yana jin tsoron cewa Allah yana jin tsoron cewa Allah ya saka abin da kai min alƙawari me alƙawarin da Allah ya masa an girni ila yawmi ba'athu Allah ka saurara mu har zuwa ranar alƙiyama ya dauka yanzu wannan abin ya fice halaka shi da aiki in malaiku suka zo shedanu gudu suke to malaika ne shi ya saukar da qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina shedan bai kusanta da shi kita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kita inna ruha alqudus nafaka fi ruhi an lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha wa ajalaha ruhu alqudus malaika jibril ya hura a cikin raina a cikin zuciyarka cewa babu wata rai babu wani rai da zai mutu face ya cika ajalinsa ya cika azabinsa ba wani rai da zai mutu sai ya cika ajalin da aka daukar masa kuma sai ya cika azabin da aka daukar masa baki daya ko kuma dai ba za a ga zai rubu ba sai ya ci to sai ce malaika jibril ne ya hura wannan wato sanin wannan a cikin zuciyarsa to shine yake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima bayna yadayhi shi alqur'ani ne gaskatawa ne ga abin da ya gabace shi na at-taura a sannan kuma shiriya ne mai bambancewa daga bata ya shiryar da mutane zuwa ya shiryar da mutane zuwa ga ga zuwa ga shiriya hudan linnas ma'anarsa ai hadiyan linnas shiriya ga mutane bi ma'ana mai bayyana gaskiya wa hudan lil muttaqin shiriya ga masu tsoron Allah mai shiryarwa mai alhuda a nan wajen suna nufin guda biyu din shiriya ta wato ad-dalala wal irshad da kuma shiriya ta at-tawfiq Al-Qur'ani sababi ne na samun tawfiqi amma ga masu tsoron Allah kawai dai kuma Al-Qur'ani abu ne mai shiryarwa ya zuwa ga gaskiya ga dukkan mutane kowane mutum in ya dauki Al-Qur'ani zai samu shiriya amma ko ba kowa ne in ya dauke shi ya karanta shi din zai samu muwafaqa da shiriya ba masu tsoron Allah su ne in sun karanta Al-Qur'ani za su samu muwafaqa da shiriya shi ta Allah ya kita qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa shi Al-Qur'ani ga wanda suke imani shiriya ne da kuma waraka kaga sai ka ce ga wanda suke imani والذين لا يؤمنون في آذانهم وقف wanda ko ba sa imani shi alqur'ani bai zama to haka gare su ba a cikin zukatan su akwai nauyi da yake hana su shiga alqur'ani jin da zai faru su amfana su karbo su karbe shi su shirye wa bushra lil mu'minin kuma abin da yake faranta rai ne ga mu'mini idan idan mu'mini suka ji alqur'ani sai su samu bushara wa idza ma unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshirun mu'minin in suka ji alqur'ani sai ya kara musu imani su rinka farin ciki da mu farin ciki suna rinka sabu su sai su rinka yin bushara da abin da ya sauka a gare su na abin nan a kyakkyawan albishir da aljanna من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين الله يكي وند دي يكسن شي مجي دا الله مجي دا ملائكون الله مجي دا من زنن الله مجي دا جبريل مجي دا ميكائيل شي ما وند لغة شي ميكال ميكائيل ميكال كو ميكائيل دو وند يكسن شي مجي دا وقت من fa inna allaha aduwwun lil kafirin to allah makiyi ne ga kafirai wato ma'ana kafiri ne wanda yake abokin gaban allah yake adawa da allah to wannan ya kafirta domin daga cikin wajibin imani a so allah fiye da son kowa a so allah fiye da yanda kake son kowa a walladina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka yi imani sun fi ko sun fi tsananin soyayya ga Allah bisa kowa to wannan shine sharadin imani kuma daga cikin sharadin imani daga cikin abin da yake sa a samu halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zaman to Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi soyuwa ga mutum fiye da wani to haka dalika to soyayyar Allah ita ce kishiyar wato adawar Allah kafirai su suna adawa da Allah saboda suna duk sun butunce ma Allah suna inkarin ni'imomin Allah babban sababin soyayyar Allah madaukakin sarki mushahada in ni'imar Allah kada garin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi maka sai ka so Allah saboda ya halice ka daga babu ba abin da yake babu shi ba abin da yake babu baki ba a yi shi ba wanda ba a yi shi ba ma duk zero yake sifir babu shi to Allah ya fitar da kai daga babu sannan kuma ya raine ka ya kula da kai ya maka duk daga duk abin da kake so ya baka daga duk abin da kake jin tsoro ya amintar da kai to wannan saboda wannan mutum zai so Allah wa bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da yake gare ku daga Allah ne to dan haka wanda ya kafirta wanda ya butunce ma Allah baya son sa to dama kafirci shine butunci to wannan shine kafirci saboda haka rashin san Allah alama ce dalili ne na kafirci haka dalika san mala'iku za mu sun zai so mala'iku saboda bayin Allah ne masu girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala bal ibadun mukramu san mala'iku yana daga cikin alhubbu lillah min awsati ural iman alhubbu fillah wal bughdu fillah daga cikin wato igiyar imani tafi kowace aminci shine kai soyayya dan Allah kai kiyayya dan Allah to daga cikin soyayya dan Allah soyayyar mala'iku da soyayyar manzanni soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta daga cikin alhubbu fillah saboda Allah saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah saboda Allah na san sa Allah na san tafiye da dukkan halittarsa. Saboda haka duk wanda yake mai gaskiyar soyayya ga Allah dole so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ku yace yana da awar san Allah amma baya san manzannin Allah, baya san mala'ikun Allah, to magareci ne akan san Allah. To shi sa Allah yake nan fa inna Allaha aduwwun lil kafirin, to wanda ya sani cewa Allah madaukakin sarki makiyi ne, mai kiyayya ne, mai gaba ne da kafire. Wannan ya nuna cewa daga cikin sifofin ayyukan Allah akwai sifar adawa, kamar yadda yake akwai sifar Allah da ta alaya da sifar mahabba, sifar soyayya. Kuma dan kace Allah yana kiyayya ko kuma Allah yana adawa da wanda daga cikin halittarsa ba kamar ta Allah da mutane ba, dan baka ce Allah yana adawa kamar yanda mutum yake adawa ba. In kace Allah yana adawa kamar yanda muke adawa ko kamar inda wani yake adawa, shi ne ka kamanta adawa Allah. Amma ina ma ka san hakikanin sifar Allah din, ballantana ka kamanta shi da wani. Tabbatar da sifar Allah ba kamanta Allah ne da sifar mahal adu da sifar hamakun sama. Kamar yadda ka tabbatar da ganin Allah, ba ka ce in ka kace Allah yana gani, kace Allah yana ji, wannan bai sa ka zamanto mai kamanta a Allah da halittarsa ba. Haka da nake in ka tabbatar da waɗannan sifofi da Allah ya ambata ma kansa, ya jingina ma kansa a cikin Alƙur'ani, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nasarta su, ya dangara su zuwa ga Allah, to kamanta Allah ba. Alƙur'ani da sunna sun girma, sun ɗaukaka, sun tsarkaka daga ya zamanto suna yin tashbihi da Allah. Babu tashbihi da Allah a cikin Alƙur'ani da sunna. Abinda Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sunna gaskiya ne, ne waje bai imani. Abinda Allah ya faɗa akan kansa, ka tabbatar da shi ga Allah, ala muradillah, a bisa muradin Allah, ma'ana muradin hakikaninsa, ba tare da kayi tashbihi ba. Kace abinda ake nufi da adawar Allah kamar kaza, wato irin take adawa irin tawani, ba tare da kuma kayi tashbihi ba, ka faɗa hakikanta, kace ma'anar adawar Allah shi ne kaza, ka faɗa hakikanin ka, kace ga hakikanin yadda Allah ya tsantu da ita, ba kuma tare da kai tawili ba, kace ai da Allah yake adawa, Allah yana adawa, ba Allah baya adawa. Abinda ake nufi Allah yana nufin wato intiqami, yana nufin azaba akan wanda yake adawa, shi ake nufi. To ka ganin wajen sai da kai fasari, da ka fasara hakikanin, kace a to ai wannan hakikanin da na fasara ba za ta daidai da Allah ba, sai kai tawili. Shi da ake cewa din ne tawili, sai yayi tashbihi kan da yake yin tawili. Wannan awqa'ahu mawqi'a lahum bayanan li halihi, wato Allah madaukakin sarki yake fa inna Allaha aduwwun lil kafirin, bai ce fa inna Allaha aduwwun lahum ba, domin ya bayani da halin su, cewa halin su a cikin wannan adawar menene shi. In kuwa da Allah yake fa inna Allaha aduwwun lahum, to Allah makiyin su ne, kaga ba a bayanin ne halin su ba. Amma a cikin balaga ta Alƙur'ani sai aka kawo iqamatu zahir mawqi'il mudmar, mahallin ay izmari, amma sai aka kawo shi bizbahir. Balaga ta Alƙur'ani Allah makiyi ne da kafirai, ma'ana wato a bayyana halin su kan cewa su waɗannan masu wannan adawa da Allah da mala'iku da manzanni da Jibril da Mika'il kafirai ne.
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
الله تعالى يقول ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Allah ya ce wa laqad anzalna ilayk, lallai wallahi lallai mun saukar da ayoyi mabayyana Allahu lamul qasam rantsuwa Allah yi ite hakika tabbas wallahi mun saukar da ayoyi mabayyana ilaika gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama yakfuru biha illa alfasiqun ba mai kafirta da waɗannan ayoyi mabayyana sai fasikai masu tuka daga da'ar Allah wanda dama can bin Allah ba shine a gaban su ba wanda dama addini bai gane su ba Allah madaukakin nan wannan ayar ta sauka ne yayin da Malik ibn Suriya yake cewa ai ba waɗansu ayoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su da suke nuni akan gaskiyarsa da har zai sa su Yahudawa su zo su yi imani da shi su ba su ga wata aya ba ba su ga wata hujja ba kamar yanzu ne mutane da za ka masu karyata samuwar Allah masu karyata addinai sai ai babu wani abu ta hujja a cikin addini saboda girman kai da izza bil ism to shi ne nan Allah maɗaukakin sarki ya musu raddi cewa tabbas Allah ya saukar da ayoyi mabayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shaida ce daga Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne lakin Allah bi shadu bima anzalahu ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadu sai dai Allah ya riga ya yi shaida kan abin da ya saukar ya zuwa gare ka ya saukar da shi da ilimin sa kuma malaiku ma masu shaida ne to shaida Allah ku ta'ala wa kafa billahi shahida Allah ya isa ne shaida to wannan a cikin wannan akwai tasliya akwai ban hakuri akwai lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tabbatar da imanin sa da tabbatar da imanin mu'minai sannan a cikin sa akwai kuma kalubale ga kafirai akwai kimsa musu bakin ciki da cewa abin ba sa da cewa tabbas ayoyi mabayyana sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda yake sha'anin sa shine ya ba addini sha'anin sa shine ya da'a ga Allah zai san cewa ayoyi mabayyana sun zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai ce ayoyi ba su zo ba ya kafirce musu ya kibin su sai mutum wanda kira ma addini ya dame shi shi sai cewa ma yakfuru biha illa alfasiqun ba mai kafirta da waɗannan ayoyi mabayyana sai mutane da suke fasikai masu fita daga da'ar Allah wanda yake addini bai dame su ba to kamar yanzu ne ba wanda za ka ga yana gaba da addini ba wanda za ka ga yana gaba da addini sai wanda dama dukkan sifofi na kirki dukkan sifofin da Allah yake so dukkan abin da ake gani shine kirki shi dama ba wanda ne a gaban sa ba tantiri ne ɗan iska ne tsinanne ne za ka shi ne wanda yake gaba da addini shi ne za ka yana cewa ai babu wani ma ɗan addinin ma menene ɗan addinin ai addinin ma ne ya zo da shi ɗan addinin duk muna fice ne ke kan gashi a kan ne a ra'aikan lalzi ka jibu biddin ba za a jikan lalzi ne duk wani yake wala ya hudu ala fa'anin miski alamar wanda ba ya san addini wanda yake karyatawa da addini ke nan ba shi da rahama ga miskini ba ya faɗitarwa a kai a kula da zamaraya ba ka taɓa sanin ba ka taɓa samun sa a kan san a kyauta samun ɗan adam ba a kyauta samun bayan Allah ballan sana a kan a girman Allah bai ma baya ganin girman Allah to wannan shine wanda yake za a ji saboda ka ci wannan ayar akwai tasliya sannan kuma akwai kalubale da bayyana halin hakikanin wanda suke kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum Allah yace akafaru biha yanzu za su kafirce da ayoyin Allah ne wa kullama ahadu ahadan kuma ko yaushe suka yi alƙawari ma Allah da wani alƙawari akan cewa za su yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya bayyana ko kuma za su yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam akai ko za su yi suka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari cewa ba za su taimaka ma mushrikai akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba nabadahu fariqun minhum za a samu su jama'a daga cikin su suna warware wannan alƙawari wato yanzu ko yaushe inkari ne wannan ittifam din ta inkari ce ko yaushe suke ma Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari za a samu wadansu da za su warware alƙawari ne wasu suke warwarewa wannan kun ga muhataba ce ga su Yahudi da suke zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana faɗin halin su kuma sun sani sun sai yana alƙawarin da suke ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka warware aka samu na baza hu fariqun minhum sai an samu jama'a daga ciki sun warware wannan alƙawarin bal aktharuhum la yu'minun bal da yawa daga cikin su ba sa imani ba mu'minai bane shi yasa suke warware alƙawarin wato ba ma mu bane akan addinin su domin addinin su ma yake cike alƙawari farko zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari da su za su kiyaye za su haɗu kan kiyaye Madina idan aka cuci wani daga cikin mutane idan wani daga cikin mutanen Madina yake kan kai za su haɗu su biya diya idan aka zo aka ce za a ci Madina da yaki duk za su haɗu kan su kare Madina alƙawari aka yi tare da su gabaki ɗayan su farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina amma aka karin kawarwarewa farko banu Qaynuqa suka warware aka samu wani daga cikin su yadda ya samu musulma tana kasuwar su tana sayar da abubuwa yadda ya sanya masa dutse a jikin zaninta a jikin mayafinta tana tashi ta yi tsirara don ya tozarta ta saboda kawai musulma ce wannan ya daga cikin abin da yake warware alkawari dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su kenan sauran ba su daddara ba banu nabiyyi suka biyo baya yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo wajen su neman adiya su taimaka wajen biyan diya suka je suka ce ba su samu dama irin wannan ba ku zo ku dauki saukan masa da dutsen nika a kansa ya mutu ya fado ya danne shi ya kashe shi kuma ya mutu ku huta malaika jibril ya zo ya ga masa ya kashe shi yace to Allah ya sanar da shi da warware alƙawari da suka yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame shi ya kore shi daga Madina sannan banu Qurayza hadin dukka in aka yi alƙawarin sai an samu wasu daga ciki sun warware banu Qurayza su ma nasu yanzu bayan shekara biyar bayan sun ga abin da ƴan uwan su wa'ancan ƴan uwan nasu suke su ma suka je suka haɗa baki da mushrikan Makka lokacin yaƙin Ahzab cewa za su buɗe musu hanya su shigo cikin Madina don a ci al'ummar musulmi sanar wa su ma Allah ya tuna musu asiri haka zalika suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari kamar yanda maƙiyansu mutanen Fir'auna suka rinƙa ma annabi Musa la'in kashafta annar rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il haka suka rinƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan lokacin da kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi suka ce za ki masa tambayoyi guda biyar in ya ba su ansa za su yi imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun tabbatar bisa al'awarin da Allah ya ɗauka akan Yaqub Isra'il kenan idan na amsa muku za ku yi min mubaya'a kuma ku bini suka ce mun yi suka tambaye shi da ya gama shi sai suka kawo illar a ai ka kawo a daga ciki haka yi maganar mun tambaye ka wane ne mutumin ka cikin Yahudawa ka a cikin mala'iku ka ce Jibril ne da haka ba za mu yi da kai ba koyaushe suke wani alkawari sai an samu ɗan zafi wani to alamar wannan alamar rashin imani ne domin baka samun mumini kha'ili dukkan a dukkan hadisin da'if ne amma ma'anar sa ingantacciya ce mumini ana gina shi akan kowace dabi'a banda khiyana banda ha'inci mumini ba shi da halin ha'inci shi yasa take daga cikin alamomin munafukai daga cikin alamomin munafukai ha'inci to wanda ko zai alƙawari ya warware to wannan ba mumini bane to amma ka ga ka duba ka gani gashi Allah ya gaya mana su amma yanzu za ka samu wadansu daga cikin musulmi sai ya bin Yahuda su yawai alƙawari ba Yahudi shi ne zai maka alƙawari gashi Allah yana cewa kulla ma ahadu ahadan na bazahu fariqun minhum amma wai har a ce wai za a je wai a yi abin ana ganin masu jihadi su Hamas masu tsayawa su ce za su yi jihadi don shi ne abin da zai tabbatar ma da musulmi haƙƙin su a baitul a Qudus sai a ce wai su ne ba sa son a zauna lafiya sai wanda suke cewa su za su bi Yahudawa a zo a yi alƙawarin zaman lafiya wani alƙawari ne ba su warware ba kuma wannan sifar kafirai ne sai sa manzo Allah maɗaukakin sarki yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in ma tahafanna min qawmin khiyanatan fambi ilaihim ala sawa idan kana jin tsoron mutane za su yi maka ha'inci kun yi alƙawari da su za su warware to tun kafin su warware ka san da su kan cewa babu wani alƙawari tsakaninmu ka san da su kan cewa an koma gidan jiya an koma tsakaninmu sai yaki amma kai mumini wai ka ce a zaman lafiya ka san da bayan kuma ga ɗabi'ar su sun yi sun warware sun yi sake sun sake sun warware ka zama wani yana daga cikin rauni wala fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antum al'alaw to Allah maɗaukakin sarki ya sabanta su cewa bal aktaruhum la yu'minun su mafiya yawan su basa imani walamma ja'ahum rasulun musaddiqun walamma ja'ahum rasulun min indillah ya inda annab manzuh yazo musu min indillah daga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqun lima ma'ahum bai gaskatawa ga abin da yake tare da su na baga fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah sashi kungiya daga cikin wanda aka ba su ilimin daga cikin wanda aka ba su littafin Allah daga cikin yahudawa nabada kitab Allah sai suka yi watsi da littafin Allah ai suka yi watsi da at-taura wara zuhurihim abayan bayan su ai lam ya'malu bima fiha min al-iman bir rasul wa ghayrihi saboda haka wato da fi ai ma'anar wato suka yi watsi da at-taura abayan bayan su baki aiki da abin da ke cikin ta ba na umarni da fi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo muna ganin nan irin yanda malamai suke ta kokari malaman tun ba na wannan zamanin ba tun daga irin su Ibn Hazm da suka rinka kokari su yi rubutu su faɗi irin abubuwan da suka zo a cikin at-taura da injila na gaskatawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman musulmi ma kenan sun san wannan ballantana malaman su ahlul kitab malaman musulmi ma sun san wannan haka zalika shaykhul islam ibn taymiya a cikin al-jawab as-sahih haka zalika ibn al-qayyim a cikin hidayat al-hayara sannan kuma gashi nan har a wannan zamanin irin su abdul ahad daud wani babban kifi da irin su abin nan a Sheikh Ahmad Didar Allah ya ji dan su da inda suka bayyana irin abubuwan da ke cikin littafin ta san nasu da suke bayyana gaskiya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo kuma yake umarta su da su imani da shi amma da yazo sai suke watsi da shi a bayan su ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su sani ba kai ka ce ba su karanta littafi ba na'am
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
نعم الله تعالى يتي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ما يمكن وتسدي أبن ديزو سبو منظر الله صلى الله عليه وسلم ديزو موسو kamar yanda yake a cikin littafin su sai suka yi watsi da littafin Allah a bayan su suka zamanto tamkar ma ba a saukar da littafin a gare su ba maimakon su bi littafin Allah da abin da ke ciki na umarnin su da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattaba'u ma tatlu shayatin sai suka bi abin da shaydanu suka karanta suka bada labarin sa ala mulki Sulaiman akan zamanin mulkin Annabi Sulaiman akan zamanin mulkin Annabi Sulaiman wato na sihiri cewar Annabi Sulaiman ya zo ya samu sihiri abinda ya fara Annabi Sulaiman kamar yanda kisar da yanda waɗansu malaman tafsiri suka fi rinjayarwa nan Imam Suyuti ya kawo kisar guda biyu ta biyun ne mafi rinjaye kamar yanda Al-Baghawi ya rinjaya cewa Annabi Sulaiman ya zo ya samu mutane suna yin sihiri a ma'anar sihiri shine dukkan abin da yake wato ya buya abin da yake ba a bayyana ba dan haka ake cewa as-suhur as-suhur daga as-sihir ne ay ma latufa wa khafiya abin da yake sihiri yake da firanci da buya abin da aka ce ma as-suhur as-suhur saboda ana cin abinci ne a cikin duhun dare ba a bayyana ba so da haka sihiri shine abin da yake a buye amma kuma yake da tasiri ba za ka gan shi ba amma kuma za ka amma kuma zai yi tasiri to Annabi Sulaiman da yazo samu kafan da ake na sihiri wanda shedanu suka zo suka haɗu da mutane suke karfafa su akan yi sai ta tar dukkan rubuce-rubucen ya binne su dan mutane su gane yin sihiri bayan mutuwar Annabi Sulaiman sai shedanu suka nuna wa mutane inda Annabi Sulaiman ya binne wannan sihirin sai suka ciro shi da suka ciro sai suka ga ai abin sihiri ne sai shedanu suka ce musu ai dama da wannan ne Annabi Sulaiman ya samu rinjaye ya samu iko akan mutane da aljinu da sun kai saboda haka Annabi Sulaiman ba mutumin kirki bane dama sahiri ne saboda haka yake aka tafi a haka a cikin tarihi a yanzu a wajen Yahudawa Annabi Sulaiman sahiri ne Annabi Sulaiman ba annabin Allah bane Annabi Sulaiman kafiri ne sai da alkur'ani ya sauko sannan ya wanke Annabi Sulaiman ya ce wa ma kafara Sulaiman suka bi wato Yahudawa sai suka koma ya zuwa wato suka bar ilimin at-taura suka koma ya zuwa ga tatsuniyoyi da camfe-camfe da sihiri wanda shi ne shedanu suka ambata suka dangana shi zuwa ga Annabi Sulaiman Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman Annabi Sulaiman bai kafirta ba kafiri ba ne bal shi ya bata sihiri sai za a yi ya zamanto kafiri bayan annabin Allah ne a wajen Yahudawa Annabi Sulaiman ba annabin Allah bane sarki ne kawai wanda ya samu rinjaye akan mutane da dabaru da sauransu na yaki da kuma wannan sihirin da suke danganawa ya zuwa gare shi to Allah ko ya ce ya jira Annabi Sulaiman a cikin jirin gwanin annabi inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتنا داود الزبور الله ينسى أكون وان دي مصوحي شو النبي الله ولقد آتنا داود وسليمان علما إلمي أنا وده شيني أبناء النبي الله يتبع مع النبي سليمان دا النبي داود إلمي وكلا آتنا حكما وعلما كون إلا جد كمسو مباشي هكونشي na annabci kuma mun bashi hukunci shine sarauta na hukunci da littafin Allah wa ilma da ilmin annabci to su ko sai suka ce Annabi Sulaiman ai ya samu rinjaye ne akan mutane da aljinu da tsuntsu da sihiri haka kuma ya shahara a wajen su har sai da kuma alqur'ani ya sauka yace wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru sai dai shedanu sune wanda suka kafirta yu'allimuna an-nas as-sihr suna koya wa mutane sihiri suna koya wa mutane sihiri wato ma'ana shine dalilin kafircinsu da wannan ayar ne aka kafa dalili akan cewa duk wanda yake koyar da sihiri kafiri ne waɗansu malamai sun yi tafsiri sun ce idan da wanda yake koyarwa kai da wanda yake koya dukkaninsu kafirai ne da waɗansu suka yi tafsiri suka ce idan yana koya ne domin ya san shi domin ya guje shi wannan ba za a ce kafiri bane amma in yana koya domin ya yi amfani da shi yana itikadin zai yi aiki domin ya san shi to wannan kafiri ne sabanin da fa akan kafirci ne amma babu sabani akan cewa sihiri koyansa haramun ne akan kafirci ne ake sabani amma koyansa haramun ne sawa'un dan ka san shi ka san me yake ciki ko ma dan ka san shi kai aiki da shi haramun ne in gidan ka san shi kai aiki da shi ne to wannan kafirci ne Allah ya dauke sirki ce yu'allimuna an-nas as-sihr shaytanu suna koyarwa da mutane kafirci wannan abin da yasa aka yi istidlali da wannan jumla akan kafircin wanda yake koyar da sihiri shine jumla ce haliya ai walakin ash-shayatin kafaru shaytanu sun kafirta halin kasancewar su suna koyarwa mutane kafirci saboda haka wannan shine dalilin kafircin cewa suna koyarwa mutane sihiri وما أنزل على الملكين suna sanar da su abinda aka saukar ma mala'iku guda biyu, ai abinda aka yi ma mala'iku ilhama na sihiri. An karanta wannan ayar malakain, an karanta ta malikain, an karanta ta malikain abin kira'ar malikain ay injal, wato waɗansu mutane ne waɗanda Allah ya ba su ilimin sihiri su guda biyu. A kira'ar malakain ko mala'iku guda biyu suna koya mutane abin da aka saukar ga mala'iku guda biyu bibabila. A Babil shine gari, wani gari ne a cikin kasar Iraq, Harut wa Marut. Waɗannan malakai ne ɗin, mala'iku guda biyu su ne Harut da Marut. Abdullahi ibn Abbas ibn Abbas kuma sahiran. Abdullahi ibn Abbas ya ce masu sihiri ne guda biyu, kana yu'allimani sihir, suke koya mutane sihiri. Wa qila aka ce malakai unzila li ta'limihi tila'an min Allah min nas. Aka ce kuma mala'iku ne guda biyu da aka saukar da su, Allah ya saukar da su koya wa mutane sihiri domin ya zama jarabawa daga Allah. Wato sihiri ɗin abu ne wanda yake a tasirinsa mala'iku suka saukar da shi domin jarabawa ya zuwa suke, domin jarabawa daga Allah. Idan kuma duk wanda ya zo zai koyi sihiri daga gare su, sai sun ce masa, mu fa an kawo mu ne domin jarabawa. Saboda haka da tasirinsa da koyon wannan sihiri, balantana ka yi aiki da shi. Shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa ma yu'allimani min ahad, ba ta koya ma wani hatta ya kula, har sai sun ce masa a fuskar nasiha, innama nahnu fitna, mu jarabawa ce daga Allah ga mutane. Allah ya jarabce su cewa wanda ya koyi abin nan, duk wanda ya koye shi zai kafirta, wanda kuma ya rabu da shi ba ruwansa da shi, wannan shi ne mumini. Fara takfur, don haka daga kafin da koyon sihiri. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji, masu yin sihiri wanda suka kafirta suna koya daga wajen Harut wa Marut abinda suke farraƙawa su raba tsakanin miji da mata. A sanya miji ya ƙi matarsa ko a sanya mace ta ƙi mijinta, ko a sanya miji ya kasa kusantar matarsa ko a sanya mace ta kasa kusantar mijinta. Wa ma hum bidarrina bihi min ahad, Allah ya ce su ay as-sahara bidarrina, ba masu cutarwa ba ce bihi da wannan sihir ɗin, min ahad, ba masu cutarwa ba ne ga wani, illa bi iznillah, sai da iznin Allah, sai da nufin Allah. Wato sihiri ba shi da iko a ƙashin kansa, sai da iznin Allah, sai Allah ya yarda. Yana daga cikin asbab da musabbabat. Idan aka samu sababi, za a samu abin da sababin ya kawo, amma sai da iznin Allah. Wacce ran za ka samu sababin da baki ɗaya ko babu izinin Allah ya zama tukan shi abin da zai yiwu ba, kamar yadda ake gani a cikin khawariqul adad, abubuwa da suke keta al'ada. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, suna koyon abin da yake cutar su a lahira, wa la yanfa'uhum, baya amfanin su shine sihiri. Wa laqad alimu, wallahi sun sani, ai su yahudawa, laman ishtarahu, duk wanda ya zaɓi sihiri, ai tarahu ai tarahu bi kitabillah, ya zaɓi sihiri ko ya musanya shi da littafin Allah, kamar yadda suka ajiye littafin Allah suka koma zuwa ga sihiri. Ma lahu fil akhirati min khalaq, ba shi da wani rabo, ba shi a lahira ba shi da wani rabo ko mai kankantar sa. Nan akai nafi da takidin nafi da harful da min an-nakira, da min al-jarra, ba shi da wani abu, min khalaq ba ce ma lahu fil akhirati khalaq, sai ake malon fil asirati min khalaq, ba su da wani rabo ko mai kankancin sa. Wala bi sama sharau bihi anfusahum, abinda suka sayar da tarukan su bihi da shi, shine suka karbe shi, suka sayar da tarukan su, amfani da suke samu daga sihirin kenan na duniya, ya kir da shi ya mugusta. Law kanu ya'lamu, amma ina ma da sun san haka. Wa law annahum amanu wattaqu, Allah yake da a ce su Yahudawa amanu, sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Al-Qur'ani, wattaqu, suka yi taqwa, suka ji tsoron Allah, suka bar saba ma Allah, suka bar sihiri, la matubatun min indillahi khair, to da wallahi sakayya min indillahi, daga Allah khair ita ce alkhairi. Law kanu ya'lamun, amma ina ma da sun san haka. Jumlan la matubatun min indillahi khair ita ce jawabin shar'i, an kawo ta da jumla ismiya don a tabbatar da tabbatuwar wannan rabon da duk wanda ya imani ya yi ta kawa. wannan ayar a waɗansu malamai da suke waɗansu mutane da suke ganin kungiyoyi da suke ganin suke kora sihiri sun ce sun yi mata tafasara da haka domin su sun kora sihiri alhali ko sihiri Allah ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani Allah ya ce wa ja'a as-saharatu fir'aun masu sihirin alfir'auna sun zo saharu a ayyunan nan sun sihirce idanuwan mutane saboda haka Allah ya tabbatar da shi haƙiƙa ne Allah ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani ba wanda yake inkarinsa sai wanda ya zama ya rafe daga tafarkin sunna ya shiga hanyar bid'a to wanda suka yi inkarin sihiri wanda yake matabar mu'tazila ce da waɗansu daga cikin malamai na ahlus sunna wanda su ma suka yi kuskure kuma Abu Ishaq al-Isra'in suka ce babu sihiri saboda haka sai suka ce to yaya Allah ya ce wa ma yu'allimani yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakain sai suka ce a wannan ayar ما قلنا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين وانما ما قلنا في اجي سكتي وما انزل على الملكين با اتوكر دا كومي اكن ملائكو با ببابل ابابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد شنو اكتبون اكا هكني تو يا زافي دو وما يعلمان من احد hatta ya kula inda ma na mutu inda ka ce wannan ma nafiya ce ba ta magana ba za ta yi istiqama ba wa ma yu'allimani min ahadin hatta ya kula inda ma na mutu fitna kace ba ka koya ba kowa har sai sun ce mu fitna ne a gare ka ga wannan cewa wato ba ka koya wato kai koyewar kanci ka kore kanci san ba san ma koyar da kowa fili din ba to wannan ta warware ma'anar cewa ma din can nafiya ce tana kore cewar ba a saukar da mala'iku a babila da suke koyar da mutane sihiri domin fitna daga Allah ba kissar amma da ake saboda haka wannan tafsirin ya gini ne akan inkarin sihiri saboda haka aka yi takallufin nuna cewa inkarin su ga sihiri bai saba alkur'ani ba wasu sahihi shi ne wannan fassarar da aka yi cewa ma a nan wajen mausuliya ce yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakain suna shedanu suna koya wa mutane sihiri suna koya musu abinda aka saukar da shi ga mala'iku guda biyu sune Harut da Marut a Babila kifar amma da ake fada ta cewar Harut da Marut da Marut mala'iku ne da suka hasada da Bani Adam suka ce ya aka yi su sun dade suna bauta ga Allah amma ga Bani Adam an zo an turo su duniya an zo an halice su kuma an ce su ne za su zamanto mazaunan aljanna sai suka yi hasada da yesu ta za a yi a ce su da suka bude suna bautar Allah ba su ne za su zamanto yan aljanna ba sai annabi Adam da zuriyarsa to shine sai Allah ya san hasadarsu sai ya ce to ku zo kuma in sa muku irin wato hawa san rai na Bani Adam ku saukar da ku a ƙasa in gani me za ku yi suka zaɓi kan cewa a musu wannan ibtila'i din shine suka je daga baya suka fito da wata mata wai ita ce wadda ta zama ta sauraruwar Zahara suka fito da ita suka je suka yi zina suka yi kisan kai suka sha giya ga shi dai kissa dai wanda yake a daga baka da asali a cikin alkitabu da sunna babu wani hadisi sahihi da ya nuna akan wannan daga kisoshin bani Isra'il alqadi ya da cikin al-shifa yayi raddin wannan kisar dama dai ba ta da isnadi amma da duk daga wato ka'idodi na wato usulul din na ka'idodin aqidar musulunci dai ya nuna kan cewa ba yadda za a yi wannan kisa ta tabbata saboda su mala'iku bayan Allah ne wanda suke ba sa saba ma umarnin Allah ba sa gaba gadi ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ta yaya za a yi har su ce sun yi hasada ga bani Adam tunda hasada haramu ce ta yaya za a yi saba ma Allah da yin hasada kaya har za a yi su zo su ce ma Allah mu da su ne aka sa su a bayan kasa ba za su yi barnar da ƴan adam suke ba bayan Allah yana cikin da cewa la yasbiqunahu bil qawl ba ta shan gaban Allah ba ta riga Allah da wata magana to saboda haka wannan duk kiso shine wanda yake suna daga cikin isra'iliyat da bi halatta mutum ya gaskata su ba malaman tafsiri da suke kawowa suna kawowa ne ta bazin kanta su ambaci kissar isra'iliyat amma kaga القاضي الامام السيوطي shi bai ma an baci ma wannan kissar ba itlaqan a cikin tafsirin sa wanda ke kuma shine daidai da wanda ba ta da wani asali yana daga cikin kissoshin bani isra'ila amma wannan kissar ta tabbata wannan ayar ta tabbatar da kan cewa akwai sihiri kuma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa sihiri din nan asalin sa mala'iku suka Allah ne ya saukar da shi mutane domin mutane su san shi ne domin mutane su san cewa kafirci ne kada saboda koda shekaru sun zo sun koya musu koda shekaru sun zo sun koya musu san cewa wannan kafirci ne ba za su yi shi ba kuma sihiri nan ke a sihiri nau'i nau'i ne a cikin tafsirin wannan ayar abin nan Ar-Razi ya kawo fannoni daban-daban na sihiri wanda ke duk ba sa bukatar sanin su ba sa bukatar sanin su koda wato an yi maka sihiri ba ka bukatar sanin sihiri dan ka warware sihiri annushra ba a yi nushra ba a warware sihiri sai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya domin Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ba za ka yi nushra ba ba za ka yi maganin sihirin da aka yi maka ba sai ce Allah ya mu Allah ya mu magani dani Allah madaukakin sarki ya masa magani da almu'awiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda ya taba neman tsari da wani abu da ya kai karfin neman tsari da jirabin falaki da jirabin ne sannan kuma ga ayatul kursi gudumar dukan shaitani saboda haka abin a sihiri ana warware shi ne da ayoyin Allah da ma'awidat ba a warware shi da wani sihiri irin nasa kuma hukuncin sihiri kafirci ne da nassan alqur'ani hatta su kansu masu sihiri sun san da wannan su ma suna cewa Allah ya ce walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce wallahi sun sani laman ishtarahu wallahi duk wanda ya sai sihiri duk wanda ya zaba hanyar sihiri ya je ya yi shi ya yadda ya dauki wannan hanya ta sihiri ya san cewa malahu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabu ko na fitin kabo a lafiya akwai wani wanda ya rubuta tafi akan black magic irin waɗannan masu bautar shaitan din da yake cewa daga dukkan suna a ciki dama suna cewa sai sun sai mutum ya alƙawarin abubuwa guda uku da yadda cewa Allah gaskiya ne da yadda cewa wuta ta Allah gaskiya ce da yadda cewa ɗan wuta ne shi in yadda da waɗannan abubuwa guda uku su yi rinsa yi wannan ɗaya ya fi da ke cewa black magic ni ban karanta ba amma wanda ya karanta shi yake gaya min wani shafe wannan tambayoyi guda uku to ni da yake gaya min sai na fito da wannan ayar ta suratul baqara Allah ce wanda suka yi sihiri sun sani cewa ba su da wani rabo a lahira to kaga suka ce sai sun yi wannan sai wannan alƙawari kuma sai ga masu irin wato ƙungiyoyin asiri na boye wanda yake dama duk akan wannan aka gina dama da cikin abubuwan da suke yi kenan wanda shaitan din yake bayyana gare su ya zo da kansa ya zo ya bayyana a gare su a zo a yi masa sujada a yi masa abubuwa dama duk daga cikin alƙawarin da suke sawa a cikin wannan sai da hadda shi cewa abin nan akwai wuta kuma wuta za su ji to Allah madaukakin sarki yace sun da abinda suka sai ma suka sai ga kawo kan su ta farkin sihiri wato tur da shi domin mutum ba zai yi sihiri ba sai ya sallama imanin sa mutum ba zai yi sihiri ba sai ya sallama imanin sa sai ya warware imanin sa da Allah sannan sihirin zai to tur da wannan jinji kuwa ka aje imani ka je ka sai wani abu duk irin abin da zai baka na duniya Allah ya ce labisa tur da shi amma lokalu ya alamu kuma da ila ma da a ce sun sani wato ma'ana ilimi ingantacce shi ne zai kore zai hana mutum ya wannan abu ma'anar ilimin kuma shi ne ilimi wanda yake nisa tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa da a ce sun yi imani sun ji tsoron Allah to lada a wajen Allah shi ne mai alkhairi la imani da attaqwa shi ne yake bada wato daraja shi ne yake bada masubatun wato lada mai yawa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya za a yi ba zai bada lada mai yawa ba a hali wanda ya sifanta da shi na cikin waliyan Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم مَا وَعَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, wannan shine kira na farko a cikin Al-Qur'ani da wannan siga, kira na farko ga muminai a cikin Al-Qur'ani a wannan aya. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya kuwa wanda suka yi imani, wannan uslubi shi na Al-Qur'ani wajen kitaba ga musulmi, ba ya ce musu ya ayyuhal muslimun, sai dai ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, sai aka kawo abin nan aka kawo sila din da wato jumla fi'liya mai nuni akan at-tajaddud, kan cewa kullun a cikin aikin ƙarin imani, kullun a cikin ƙarin imani suke kokarin ƙarin imani, saboda al-iman yazidu wa yanqus, yana ƙaruwa yana raguwa. To an sifanta da sifar waɗanda suke yin imani, wato kullun a cikin sabunta imanin suke yi da bin Allah tabaraka wa ta'ala. Abdullahi ibn Mas'ud kisa an kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, to ka saurara, domin alkhairi ne za a gaya maka ko sharri ne za a nusantar da kai kanka bar shi. Allah ya ce la taqulu ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wanda suka yi imani, la taqulu ra'ina, kada ku ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina, ai amru min almura'a, ka lura da mu, ai raqibna, kula da mu, wato abin nan a janyo hankalinka kake shine ma'anar ra'ina, wato ka abin nan ka fada kake danyo hankalinka kake, kada ku ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka. Wa qulu unzurna, amma ne ko haka ku ce unzurna, ku ce kallimu, wato ka yi tsokaci ya zuwa gare mu. Wasma'u, ku saurari umarnin Allah da yake umarta ku da shi. Wal kafirina azabun alim, wanda kafirai ku suna da azaba mai dadi a kansu. Wannan aya ta sauka ne akan ladabtar da muminai wajen zama wajen cuɗanyarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato in suna magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka amfani da wannan kalmar su ce ra'ina, wato mai da hankalinka zuwa gare mu. To saboda Yahudawa su kuma suna amfani da wannan kalmar, sai su ma su ce ita, ce mata ra'ina daga ar-ra'una, rubabbi, suna amfani su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita, kamar yadda muminai suke faɗa ra'ina, amma su ga nufin su. To amma su kuma sai su amfani da ita domin su aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya hana su. Wannan kaidar saddu zari'a, wato abin da yake asali ba shi da laifi, amma zai kai ya zuwa ga wata barna, sai shari'a ta hana shi, sai shari'a ta hana shi. Saboda in suka faɗa, Yahudawa za su yi amfani da wani, kamar dama ce an buɗe musu ƙofa, su ma su shiga wannan ƙofar domin su yi ɓarna su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam, su masa idaya. Idayar Allah ko idayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata da girma a wajen Allah, inna zalikum kana yu'dhin nabiy, abu wato yin abinda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wato zai abinda duk zai cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya bata mata, Allah madaukakin sarki yana azaba a kansa. Wa qulu unzurna, fi Allah ya ce ku haka ku ce unzurna, ai unzur ilaina, kallimu, saurare mu, ka kalli a zuwa gare mu, wato maimakon ku ce ra'ina ku ce unzurna. Wannan kamar yadda Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ladabtar da muminai wajen irin lafazin da za su yi amfani da shi wajen mukhatabatu tsakaninsu, yake kada mutum bi tamali ahadikum an yaqul abdi wa amati walakin fataya wa fatati, ya bugu su ga ɗayan ku ya rinka cewa bawa na ko kuma baiwa ta, sai dai ya ce wato yaro na ko abin nan kuyanga ta, bawa sai dai ya ce yaro na ko kuyanga ta. Amma kada mutum ya faɗi haka, saboda haƙiƙanin ibada ai ga Allah ce. To irin wannan lafazi wanda yake ake so har wato bakin mumini ya saba da fadan abin da yake ya dace wannan nagartarwa ne Allah madaukakin sarki ya masa haban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen muhatabar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walil kafirina wasma'u ku saurari umarnin Allah wannan umarni ne na da'a wato ma'ana ku jawo ma'anar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa alaikum bisam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum ab wato ku lizinci jin umarni wato ku zaman tukan cewa a shirye kuke wato kun yadda kun yi faranda kun miƙa wuya a hore ku a hana ku sannan kuma ku yi da'a ku yi biyayya to wasma'u ay ma'ana ku jawo ga umarnin Allah ku yadda a hore ku a hana ku wal kafirina azabun alim duk wanda ku suka kafirce ma Allah suka ki jin umarni wato suka yi ma Allah tawaye shi ne suka yi yadda su zaman to wanda za su saurari umarnin Allah a umarce su a hana su to waɗannan azaba mai rai ta tabbata a gare su ma yawadul ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin an yunzala alaykum min khairin min rabbikum waɗanda suka kafurta daga cikin ahli alkitab da su da mushrikai ma yawadu ba sa son an yunzala alaykum min khairin min rabbikum atawkar da wani alkhairi a gare ku daga ubangijinku wato ba sa son saukar wani alkhairi daga ubangijinku a gare ku ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato duk saboda hasada gare ku ba sa son a ce wani abu ya zo da yake bayyana farallan ku ko kuma wani abu ya zo wanda zai dauka zai kyautar da dabi'un ku ko wanda zai kusantar da ku zuwa ga Allah ko wanda zai dauka darajar ku ba sa son wannan wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha alhaliku Allah madaukakin sarki yana kebance wanda yaso da rahmarsa daga ciki shine ya kebance mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zamantowar su da wato annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kebance su da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan falalar Allah ce bi ba mu yahudawa ba bi ba mu wani jinsi ba sai ba mu wanda suke tuba ta ba su aiko musu da wani annabi ba su ne larabawa da kuma sauran mutane wanda suke zo suka ji Allah ya kebance al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da falalawa bai ba wata al'umma ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake misalin ku kamar misalin da mutumin da ya dauki mutane aiki ne yake ku yi nan aiki daga nan zuwa rabin rana in ba ku abin da qirab kashi daya na lada ya dauki ɗan ƙodago biyu yake ku yi nan aiki daga nan zuwa la'asariya in ba ku kashi daya na lada sannan ya dauki na karshe sune musulmi na farko sune yahuda na biyu sune nasara ya dauki musulmi yace ku yi aiki daga la'asar zuwa faduwar rana shine a kallon lokaci amma kuna da tsira tsaye kuna da kaso biyu na lada sai suka ce Allah ya zaka sa mu yi aiki tsawon lokaci su kuma su yi aiki dan kallon lokaci sannan ka ba su rubun lada yace wannan fallace da nake ba mu wanda to Allah ya kebanta al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan falala shi yasa wato maganin hasada kai da wannan aya wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah yana kebance wanda yaso da rahmar da rahmarsa sai ka huta zuciyarka ta huta domin duk yanda ka so ni'imar Allah ta gushe ga wanda Allah ya masa ni'ima zai hasada ka zafin hasada ka ba za ta gushe ba to da haka sai dai ka fita a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ka ci kanka saboda Allah ba zai daina ni'imar ka ba zai daina falalarsa ba akan wanda yake yi mafarala wallahu bil fadl al azim Allah mai farala ce mai girma to a cikin wannan akwai ishara da cewa kin ce mai wukan ka je ka ta hasada ka roki falalar Allah tunda falalar Allah mai yawa in ka ga yawa wani mai wukan ka je kana hasada ka je ka roki falalar Allah shi yasa Allah ya manzo Allah madaukakin sarki yake cewa wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله kada sashin ku surin kaburi abinda Allah ya yi ma wadansu na falala wato mata da suke cewa maza suna jihadi suna zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka ba su samun komai to suma idan ma suma za a ba su shi wa'annan abubuwan Allah ya ce a'a kada ku rinka burin abinda Allah ya ba ma wadansu falala akan wadansu bibi za su kada ku rinka burin burce wannan falala abinda maza suka yi ya tabbata a gare su abinda mata suka yi na tsoro ya tabbata a gare su ku roki Allah daga falalarsa ku ce wa ina ma mu maza ne mu samu kaza kada mata ku ce ina ma mu maza ne mu samu kaza kaga marasa kudi sai na ba mu masu kudi ne ni kaza wasallallahu min fadli ko ji Allah daga cikin falalarsa ko ji Allah daga cikin falalarsa shi ka kaga Allah ya abin nan ya nuna mana misalin bayin Allah salihu annabi zakariya da ya ga falalar Allah akan maryam kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa ko shi malaika jibril shi ko shi zakariya shi ga wajen maryam sai a cikin mihrab sai ga arziki a wajenta abincin bazara ya ga